بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba. Yanzu mun shiga daren Alhamis, wanda shine daren 25 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 8 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2023. Wannan kuma shine darasi na uku insha Allah cikin jeren gindarsa daga tafsirin suratul Nabai, wanda muke yi daga wannan masallaci na Masjidu Umar ibn al-Khattab da aka fi sani da suna dandali da ke nan tunin wadan Zaria. Allah ubangiji ya sa mu dace. To alaramman mu Malam Nura Musa Sahabi jazakallahu khairan zai karanta mana ayoyi daga fadin Allah madaukakin sarki, waja'alna lawmakum subata, shine ko bismillah zuwa ku anzal na mel musirati ku zuwa kashin sura idan da ya sauka kawai
waje Allah da nufin sura.
Na'am.
A'udhu billahi samil alim minash shaytanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
نعم. Idan ba manta ba, ƴan uwa masu albarka, mun fara bibiyar ayoyin wannan sura mai albarka a inda muka ji cewa, kamar yadda malamai suka bayyana, Allah Maɗaukakin Sarki ya lissafa dalilai ne a ajere har guda tara waɗanda yake kawo mana su a matsayin hujja, wadda Allah Maɗaukakin Sarki yake kafawa don tabbatar da gaskiyar abin da ya ambata na labarin alkiyama da tashin rayuka da busakkaho da sauransu. Tun daga fadin Allah, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Alam naj'alil arda mihada shine dalili na farko cewa Allah ya shimfida ƙasa shimfidawa, wal jibala autada kuma muka sanya duwatsu suka zama wato tiraku da suka tsare ƙasar daga motsawa, shine dalili na biyu. Wa khalaqnakum azwaja, sannan muka halicce ku wato kowane dangi a nau'i na halitta, akwai namijinsa, akwai macensa, akwai kishiya da kishiya, shine dalili na uku kenan. Dalili na hudu, waja'alna nawmakum subata, muka kuma sanya baccinku ya zama subatan hutu. To inda ya kamata mu tashi kenan ko? Waja'alna nawmakum subata, Allah ya ce kuma muka sanya baccinku subatan ya zama hutu a gare ku. Wannan shine dalili na hudu a cikin jerin ge waɗannan dalilai da Allah Maɗaukakin Sarki yake kawo mana su game da tabbatar da alkiyama da tashin duniya. Wato shi bacci, Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya shi ya zama wata hanya ta dakatar da duk faɗi tashi. Wato Allah yana cewa ne, ja'alna nauma qati'an lil ashghali wa rahatan lil abdani, mun sanya bacci ya zama wata hanya ta yanke faɗi tashi da motsin mutane da faɗi tashin rayuwarsu, sannan kuma ya ba su dama jikinsu ya huta, saboda dan adam a tsawon wuni yana kaiwa ya kawo ya ta motsi da jikinsa da zuciyarsa da kwakwalwarsa yana ta fadi tashi ya sha wahala ya sha rana ya sha aiki ya kai ya kawo sai Allah ya sanya wata hanya wanda za ta gintse wannan motsin nashi dolen shi kuma ya samu ri ya kwanta ya daina tasarrufi a sakamakon haka sai jikin ya huta abubuwan da suka faru na wahala da kaika wanda jikin ya tsawon wuni to sai su sake kwantawa sai jikin ya koma da kyakkyawar dabi'ar sa idan gari ya waye wannan hikima ce mai girma daga cikin hikimomin Allah abinda yake da as-subat shine al-qat'u shine as-subat daga sabata yasbutu fa huwa sabtun wa subatun sabata ya yanke yasbutu yana yankewa fa huwa sabtun yankakke ne wa subatun an yanke shi daga nan ne ake ce maranar asabar yawmus sabt wato ranar da yahudawa suke yankewa daga aiki su yi hutu kamar abinda a zamanance ake ce ma weekend ma'aikata masu aiki a ma'aikatu da cibiyoyi na gwamnati ko masu zaman kansu al'adance za su je aiki tun daga ranar altinin zuwa juma'a to washe garin juma'a shine as-sabt ita ce ranar da a tarihance yahudawa suke yankewa daga aiki kamar yadda Allah ya ba mu labari a wurare daban-daban an haramta musu yin su a wannan rana shi bacci kamar yadda muka fara ambata yana zuwa wa dan adam ne kasran wato ba tare da dan adam yana da zabi ba kamar yadda jin yunwa jin bayan gari jin fitsari da makamantansu duka emotions ne dabi'u ne waɗanda ke bujiro wa dan adam ba da zabinsa ba ko mutum ya ki ko ya so dole ya ji bacci dole ya ji yunwa dole in ya ci abinci ya ji buƙatar makewayi dole in ya sha abu ya ji buƙatar kama ruwa wato ba kamar wata kila misali fushi za a iya fusata mutum in ya ga dama ya gintse fushin wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas za a iya cutar da mutum ya haƙuri amma mutum bai isa dan adam da rai da lafiya yace wai shi ba zai yi bacci ba yafi karfin bacci hatta dabaru da dan adam suke yi na su sha wani abu dan su daina bacci daga baya hakan yakan zama cutarwa ga jikunkunan su idan suka matsa wa kansu saboda malamai suke cewa shi bacci wata aya ce daga cikin ayoyi na kudura Allah da hikimar sa kamar yadda Allah da kansa ya ambata a cikin suratul rumi yace wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un Allah yace kuma daga cikin ayoyi wato alamun kudura Allah akwai manamukum kwanciyarku bacci bil laili da dare sai aka yi wani abu da ake cewa allaf wabtigha wan nahar bil laili wan nahari wabtigha'ukum min fadlihi to wannan wabtigha'ukum min fadlihi da neman arziki shine ke da alaka da wannan hari manamukum shi kuma ke da alaka da dare a bisa fassara mafi shahara tsakanin malamai Allah yace lallai a cikin haka akwai ayoyi dan mutane su tsaya su saurara ma ayoyin Allah sai aka yi amfani da yasma'un dan nuni zuwa ga cewa da daddare ji yafi gani amfani kamar yadda muka tattauna a baya sai aka ce liqaumin yasma'un saboda ana magana dare sai aka kawo abinda yake da amfani kwarai da gaske a dare a cikin hawas wato senses na dan adam to ji yafi amfani da dare fiye da gani domin yanzu inda muke cikin dare din nan inda ba dan hasken fitila ba ido ya zama gululu kamar yadda bawo shi ke cewa wato in ka shiga daki mai duhu da ka rufe ido da ka bude da daya ne ko mun gane amma idan ka kasa kunne sai ka ji me ke faruwa ko a cikin duhu kisa aka cewa in aka ce inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un saboda haka bacci aya ce To anan tunda ana magana ne akan Allah yana kafa mana hujja game da tabbatar da wato tashin alkiyama mutuwa da rayuwa bayanta da alkiyama da sakamako da shiga aljanna da shiga wuta da sauransu wannan zaka iya cewa batun nan na bacci shine kaman hujja mafi kusa da abin da ake magana saboda baccin nan da muke yi kullun babu abu da yake kama da mutuwa irinsa kai hasali ma ana cewa bacci karaman mutuwa ne kuma da gaske ne dalilan shari'a sun nuna kamar da Ibn Kathir yake ambata yake cewa al-maut an-nawm ayatun 'ala al-ba'th li'annahu mautun saghara yace bacci aya ce alama ce akan tashin al-qiyama saboda shi karamin mutuwa ne kamar da Allah yake cewa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari cikin suratul an'am ko Allah yace shine ubangiji wanda yake kashe ku da dare yatawaffakum wanda yake matar da ku da dare wa ya'lamu ma jarahtum fin-nahari kuma ya san duk abin da kuke kwabawa da rana wanda kuke daren ma ya sani wanda kuke da rana ma ya sani a wani waje a cikin suratul zumari Allah yake cewa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah ubangiji shine yake kashe rayuka lokacin mutuwarsu wallati lam tamut fi manamiha kai hakanan ma waɗanda suke yin bacci Allah ne yake kashe su bacci ma kisa ne Allah yake musu fayumsikul lati qaba alaiha almauta waɗanda Allah ya hukunta sun riga sun mutu idan suka kwanta bacci Allah ya nufin zai musu sabu zarce to kawai sai ya rike ran dama yana hannunsa wayumsikul ukhra sauran kuma waɗanda Allah ya kaddara za su tashi washe gari sai ya saki musu ransu da lokacin tashin su daga bacci yayi ila ajalin musamma suma Allah ya saka musu ne zuwa lokacin da ya ga dama sanannan ajali a wurin sa sai Ibn Kathir yake cewa kaga anan an ambaci alwafataini mutuwa iri biyu sughra wa kubra ina ne wace ce kubra din fayumsikul lati qada alaiha almauta Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha da kuma fayumsikul lati qada alaiha almauta wane ne sughra wallati lam tamut fi manamiha da kuma yursiluha ila ajalin musamma ina fata mun gane saboda bacci karaman mutuwa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari wanda ya ruwaito shi daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Huzaifatu dan Yaman Allah ya kara masa yadda Huzaifa yake cewa yana daga cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kullun idza akhadha matja'ahu idan yaje wurin makwancinsa sai yace wa ba'a yadahu al-yumna ala khaddihi al-ayman sai ya saka hannunsa a kasan kuncin shi na dama ya kwanta irin kwatankwacin kwanciyar da gawa take a kabari da an kwantar da ita sannan sai ya wannan addu'a yace Allahumma bismika amutu wa ahya ya Allah da sunanka nake mutuwa wannan baccin da nake mutuwa ne wa ahya kuma da sunanka zan wayi gari in ka so anjima da safi Allahumma sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a yana tuna mana kullun kwanciya da kake baccin nan ka dinga tuna cewa fa kamar kwanciya kabari ne idan gari ya waye inji Huzaifa sai annabi ya ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur godiya ta tabbata ga Allah ubangiji da ya sake raya mu bayan ya kashe mu ba'da ma amatana bayan ya kashe mu wa ilayhin nushur kuma dama izuwa ga Allah za mu tashi karshe bayan mun mutu yanzu wannan jama'a ko dan saboda mun saba da bacci ne tunda aka haife ka kake da aka haifi mutum ma likitoci za su ce baccin da yake bukata ya ma fi farkawa da yake bukata farko ko yaro jinjiri har zuwa shekara biyu shekara uku zaka ga yafi yin bacci fiye da farkawa to tunda aka haife ka tashi kana bacci kullun sai kai ba fashi in dai ba wata larura ta rashin lafiya ko wata damuwa ko tashin hankali ko wata sana'a da Allah ya sa ita ce sana'arka kai direba ne ko pilot ko soja ko mai gadi ko barawo to sune kawai za a ci basa bacci da dare ko Allah ya raba mu da barayi Allah ya shirye su da ire-iren su kaga masu wannan sana'o'in da ufatakin dare misali ba sune kawai basa bacci da dare ba amma duk wani mutum wanda yake normal mutum an jima nan da awa biyu duk zamu kwanta bacci inda zaka shigo tudun wadan zariyan nan karfe 11 dare ko 12 sai ka rande da Allah makabarta ce shiru zaka ji kamar an riga ma an busa kafan ma bala tasmau illa hamsa hakan ka shigira jama'a mutane kowa ya riga ya gama bajewa an yi nisa to watakila saboda saban da muka yi kullun muna yin baccin shi yasa bai ba mu mamaki ba ma ganin cewa wani al'amari ne ba ma iya ganin kwatancin shi da mutuwa to yana da kyau mu dinga tunawa kullun ka dinga tuna ko dai wannan baccin nawa mutuwar ce kawai ya tsaya saboda ne na'am to shikenan bashi ko dai baccin nan da muka yi ko dai mutuwa ce kullun zaka dinga wannan tunanin saboda baka san me zai je ya dawo ba kuma na san kowannen mu ya taba sanin labarin wani wanda ya kwanta bacci daga nan ya wuce wani ma sai an zo an sare kofa to kuma dai ko ba a baccin ba dai ba tsira za ka yi ba ba tsira zan yi ba ba tsira za mu yi ba in kaga Allah bai dauki ranka ba kwananka ne ko bai kare ba Allah ka sa mu cika da imani saboda haka malamai suke cewa a cikin ayoyin to wannan aya ta fi kusa da saukin fahimta saboda abin da ke cikin ta waja'alna nawmakum subata abin da ke cikin ta na bayanin wannan alama da wannan aya ta bacci wadda kullun take maimaituwa a rayuwar mu baya ga kasancewa bacci alama da kanwa ga mutuwa da kuma bacci yana da fa'idoji da yawa ga dan adam wanda malaman kimiyya har a zamanin nan da muke rayuwa nan kurkusa sun yi bincike iri daban-daban game da alaƙar bacci da dan adam da muhimmancin sa da awa nawa ya kamata yayi da kuma inda suka nuna gazawarsu Allah ya nuna musu iya ilminsu na kasa fahimtar asalin mahiyar bacci sun kasa defining precisely wai menene bacci me ke faruwa bacci yazo ya auku ga mutane da kuma bayani da suka iya yi akan cewa in mutum ma bai yi baccin nan da darasan da aka saba yi ba da zai juya rayuwarsa ya dinga yin baccin da rana to da ya samu wani mummunan sakamako a kwalwarshi bayan shekaru to kuma abin da ke biyo bayan rayuwar mutane waɗanda suke kin yin bacci ko mutane wanda suke yin bacci fiye da abin da ya kamata su yi da kuma hatta muhimmancin baccin rana da ake ce ma al-qailula wanda ya zo a cikin hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Muslim qilu fa inna shayatina la taqim ku dinga yin baccin rana shedanu ne ba sa yin baccin rana da kuma bambancin zurfin baccin rana da baccin dare sakamakon haske da rashin sa wannan duka ya shafi malaman kimiyya ne ba za mu kutsa cikin shi ba amma dai waɗanda suke da alaka da bincike a kimiyya za su iya sanin abubuwa da dama in sun bincika ko kuma idan sun karanta Allah ya tsare mu sai Allah ya sake cewa waja'alna al-laila libasa wannan kuma shine dalili na biyar a cikin jeren giya waɗannan dalilai Allah ya ce waja'alna kuma muka sanya al-laila dare libasan ya zama sutura to Allah madaukakin sarki ya halicci dare da wani duhu wanda duhun yake kawar da hasken rana duhun dare wanda da zaran ya zo sai ya kawar da hasken rana ya maye gurbinsa kuma ya hana idan duna gani irin yadda suke gani cikin rana sannan kuma ya tsaida ya dakatar da dukkanin ayyukan da mutane suke shi ma bacci wata aya ce ta Allah kamar yadda bacci wata aya ce ta Allah haka nan dare shi ma aya ce ta Allah wanda Allah ya sanya dan rayuwa ta ci gaba da gudana wanda inda babu dare a ce rana ce gabaki daya to da rayuwa ta tsaya cak kenan kamar yadda muka ji a karatukan mu na baya a cikin suratu abin nan qasas qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan saboda haka Allah ya kawo dare sai aka yi ta'abiri ana aka ce libasan ya zama sutura saboda dare yana sitirce yana lullube dan adam kuma ya sanya duhu ya zama kamar sutura wanda dan adam yake sanyawa a jikinsa ta lullube shi kamar yadda Allah wani yake faɗa cikin suratul furqan da Allah yake cewa wallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan waja'alan nahara nushura wannan aya guda daya in ka so zaka iya cewa ta hade bayanin ayoyi uku cikin ayoyin da muke magana akai daga aya ta 9 zuwa ta 11 daga waja'alnana makum subata waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asha su ne Allah ya hade su a cikin furqan yake cewa wa huwa allazi kuma Allah shine ubangijin nan wanda ja'ala lakumul laila libasa ya sanya muku dare ya zama sutura wan nauma subatan ya sanya muku dare ya zama hutu waja'ala an-nahara nushuran ya sanya kuma wuni ya zama lokacin tashin ku da fitan ku da neman abincin ku shi dare daga cikin a hikimar da yasa Allah ya yi shi da alfanin sa shine yakan nisanta mutum daga hadarura da kuma wato cin zali da wani abu zai iya masa shi yasa zamu ga cewa larabawa hatta a zamanin jahiliya sanda suke rayuwa ta cin zalin junan su da yaƙe yaƙe da kaifar maki da daukar fansa da mugunta da cin zali amma suna da wata al'ada sananniya ita ce ba sa kai wa abokan gaban su farmaki cikin dare wato ba sa san matsin abokan gaban su saboda duka al'ada wannan al'umma ta yadda cewa dare sutura ne ga bawa to a bar shi a cikin suturar shi sai in gari ya waye to a yi duk abin da za a yi kuma Allah madauki sarki sai ya recognize wannan ka'idar tasu a cikin fadin sa fa idza nazala bi sahatihim fa sa'a sabahul munzirin Allah yace idan manzo na ya sauka a bakin gabar garin kafirai to al'amarin su na kin bin gaskiya ya munana sun shiga cikin matsala amma da yaushe da asubahi wato rundunar jihadin ba ta farmake su ba sai da asubahi aikace haka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sanda ya kai ma khaybara farmaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa khaybara goshin subahi amma kai tsaya da sojojin sa har sai da gari ya waye mutane suka fara fitowa daga gidajen su da angonnin su su tafi kasuwanni da shagunan su da gonakin su sai suka ga rundina sai suna cewa Muhammadun wal Khamis ga annabi Muhammadu nan da rundunar sa wanda aka raba ta gida biyar saboda ka yana daga cikin al'adar al'ummar Larabawa a da shine mutunta dare saboda dare sutura ne wannan kuma yana nuna maka yadda mu kuma a wannan zamanin nan aka lalace gabaki daya yadda mutane suka dauki dare wata hanya ta barna da aka da barawo da dan fashi da dan bandit da duk wani dan badala da duk wani shakiyi ko mai aikin banza to kowa dare yake bi yaje wannan shedancin nasa ko fasikancin nasa ko ta'addanci ya san matsu mutane ya faki idan su ya barnar da yake so to wannan kaiwa mutuka ne wajen lalacewa ga dan adam Allah ya tsare mu da aka dare sutura ne kuma Allah madaukakin sarki yana yi wa dan adam kullun yana tuna wa dan adam ni'imar da yayi masa ta dare yana ambatanta kamar yadda Allah yake cewa alam tara anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi haka ne sautin namli ko shin basu ga yadda alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan nahara mubsira shin ba ku ga mutane ba su ga yadda muka sanya musu dare ya zama lokacin da za su natsu ba shi kuma wuni muka sanya shi mai gani wanda yake da ido Allah ya ce inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun lalle a cikin haka akwai ababan lura ga mutane dan su dau izina su yi imani kuma ya gabata mun karanta fadin Allah wala ra'aytum ja'alla alaykumun nahara sarmadan a cikin tafsirin suratul qasas Allah ya sa mu dace saboda ka dare tsari ne dare sutura ne dare a abin nan ne wato lokacin hutu ne saboda ka aka kwatanta shi da sutura ko dai saboda yadda sutura take lullube jikin mutane haka dare yake lullube garuruwan mutane ya sutarta su ko kuma saboda yadda sutura take da laushi da mummotsawa tare da motsin jikin mutum haka dare yake da laushi da natsuwa ba kamar rana ba rana tana da hayaniya tana da zafi da hayaniyan mutane da kai kawunsu amma dare yana da natsuwa yana da daɗin mu'amala kamar yadda sutura take da daɗin mu'amala ka kaddara inda sutura da muke sakawa a jikinmu wani abu ne wanda baya iya motsawa da motsawa jikinka ya kasan za ka yi da shi ko yanzu ka sa kaya su tace musu yawa ya kake ji a ce kana kakkabarewa haka kamar busasshen kadangare da haka dare watakila ta wannan fuskar ne aka yi kwatance da shi kamar yadda Ibn Ashur yake faɗa da haka fa huwa waqtur raha waqtul hudu waqtus sukun lokacin hutu ne lokacin shiru ne lokacin natsuwa ne kamar da Allah yake cewa wa min ayatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi mun karanta ta a cikin sunnatul qasas ko ita ma akwai wannan lafudin a cikin ta irin wancan da ya gabata daga nan sai Allah ya sake cewa waja'alna an-nahara ma'asha ko mun sanya wuni ya zama ma'ashan lokacin rayuwa wannan shine dalili na shida cikin dalilan da Allah yake kwararo mana game da tabbatar da tashin alkiyama shi wuni shine daga gushewar dare din nan zuwa lokacin gabatowar wani dare kamar kace wato daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana lokacin da ake yin azumi da Allah yake din nan okulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswad min alfajri thumma atimmu siyama ila al-layl to wannan lokacin dake tsakanin alkhaytil aswadi al-abyad min alkhaytil aswadi zuwa lokacin atimmu siyama ila al-layl wannan tsakanin kuma a ce misali wata kila daga karfe 6 na safe zuwa karfe 6 da rabi ko da kwata gurgudan sanda rana take faduwa awa 12 wani lokaci awa 14 wani lokaci awa 13 shi yake ce ma annahar wuni to wannan shine lokacin da Allah ya tsara a cikin sunnar da Allah ya tsara wannan duniya dan yin tafiye-tafiye neman abinci fadi tashi motsi ayyuka da sauran maslahohin rayuwa yan kasuwa su tafi kasuwa yan makaranta su tafi makaranta ma'aikatan office su tafi officeshin su ma'aikatan kamfanoni su tafi wuraren aikin su duk sauran mutane masu abin yi su tafi marasa abin yi su ma su tafi inda suke rashin abin yin su wato su majalisar su zauna yan zaman banza kowa da rana yake yin duka wannan ko a lokacin da yake samun duk wani arziki a lokacin da yake samun duk wani cigaban rayuwa a lokacin ake gudanar da ayyukan raya ƙasa da ayyukan cigaba da ayyukan gudanarwa da ayyukan siyasa da ayyukan makarantu da ofisoshi da kasuwanci da cinikayya komai a lokacin ake yi to shine waja'alna an-nahara ma'asha shi da ka dare a rana wuni sai Allah ya yi shi da haske wanda yake samun hasken shi daga hasken rana shine muka ji a ɗayan bangaren da waccan waɗancan ayoyin cikin suratul al-qasas qul ara'aytum ja'alallahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru llahi atikum bi diya wa idha kawo muku haske me za ku yi a ciki tamshuna fihi wannan za ku yi ta kaiwa kuna kawowa a cikin wannan haske din da haka waja'alna an-nahara ma'asha wasu malamai suka ce a cikin wannan aya akwai idmari asalin yadda larabcin yake waja'alna an-nahara waqta ma'ashin muka sanya rana ta zama wuni ya zama lokacin rayuwa wato lokacin ne ba rayuwar ce shi lokacin ba shi wuni ba lokacin da yake bada dama a kai a kawo a gudanar da al'amuran rayuwa saboda haka waɗannan guda biyu al-lailu wan nahar dare da wuni wasu ni'imomi ne guda biyu wanda zaka iya cewa su ne kishiyoyin juna na ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya tanadar mana sun bambanta wajen lokacinsu da suke ainihin wato abin nan mai juna ko kamar da Allah yake cewa ya sanya su kilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura mun sanya su masu mai bayan juna wannan yazo yau da safe zuwa yamma wannan yazo yau daga faduwar rana zuwa gari ya waye gobe ma haka za a yi ta yi tunda aka fara duniya haka ake shine Allah ya ce ya sanya su kilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura sai ya sanya mu kowanne daga cikin su yana da wata miza da ya bambanta da ɗayan shi dai dare yana mizar sa shine an tsara shi dan samun hutu da natsuwa ita kuma ni'imar wuni an tsara ta dan yin aiki da fa'ita shi yau da gobe haka Allah ya sanya waɗannan nemomi wanda duk kuma yayi kokarin cewa bari sai ya canza su canzawa permanently zai samu wata nakasa a cikin rayuwarsa ko ta waya a cikin yau da gobansa kuma ya shafi hankali ko dabi'arsa amma ana iya a canza na dan wani lokaci wato dan wata bukata kamar bukatar da ke sanya mutum yayi dogon dare kafin yayi bacci yana wani aiki da zai amfane shi ko zai amfana al'ummarsa ko bukatar da ke sa mutum yayi bacci ya tashi yayi wani abu da zai amfane shi har ma Allah ya yabi masu yin wannan aikin ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa tama'a da ire-irensu wata bukata tana iya sa mutum ya dinga yin bacci a wani sashe na rana kamar yadda muke magana game da kailula amma mun sani a dabi'ance da za a samu wani a ce kullun da ranar bacci kawai yake to abu na farko mutane za su fara mishi kallon malalaci wanda bai san ciwon kanshi ba ko ma su fara zargi cewa ko da daddare akwai wata ta'asa da yake aikatawa ne saboda haka yake biyan bashin baccinsa da rana ba haka bane saboda kaga hatta al'umma bata yadda wani mutum ya zo ya canza wannan tsarin ba ko kuma mukaddara inda gwamnati za ta ce to shikenan lokacin aikin office ya koma daga 8 na dare zuwa karfe nawa kenan 4 na asuba duka maimakon Monday da safe a tafi office za ta ce to daga yanzu office za a fara zuwa ne karfe 8 na yamma a tashi karfe 4 na asuba duk wanda ba zai iya bai resign ina jin tashi hankali za a yi ta yayi ko a ce kuma duka dalibai masu zuwa makarantun primary da secondary da yan jami'a da kowa da ma'aikata asibiti na hukumomi kowa ya koma aikin shi ya zama dole a koma aiki da dare a saki rana wannan ba sai an kama musu hujja da ayoyi ba zanga-zanga za a yi ta yi ba za a yi ta ba saboda za su rikita wa mutane rayuwa za su rikita sunnar da Allah ya tsara amma idan wani individual ya ga zai haka to gashi nan ko kuma wani wanda Allah ya zarce shi da wani aiki da ke bukata ya zuwa ga haka har su din zaka ga cewa suna yi ne na wani bangarorin kwanaki ba diman da'iman ba kamar nurses wato ma'aikatan jinya wanda suke aiki da daddare suke ce ma call ko su ko likitoci ko sauran jami'an kiwon lafiya idan mutum ya kwana kaza yana aikin dare to sai an bashi wani wato wani bonus na kwanakin da ba zai zo aiki ba dan ya je ya rama wannan kwanakin watakila ya bacci da ya rasa haka kamar da muka ambata darasin da ya gabata hatta direbobi da sauran ma'aikata da masu gadi da sojoji masu ribatsi da suke tsayuwa tsawon dare ba sa bacci za ka ga cewa suna da lokutan hutu kuma suna da abokan canjin aiki in ko babu haka to ta za a samu matsala saboda sunna ce da Allah ya tsara kuma Allah ya ce walan tajida li sunnatillahi tabdila to sai matsalaka zuwa ga dalili na 7 shine fadin Allah wa banayna fawqakum sab'an shidada karin manta hayin da Allah yana kawo mana dalilai da hujjoji wanda muke gani kullun wanda za su tabbatar mana da cewa lalle akwai tashin alkiyama Allah ya ce waja'alna wa banayna fawqakum sab'an shidada kuma muka gina a saman ku sab'an guda 7 shidadan masu tsanani wato sammai guda 7 din nan Allah yana cewa ne wato da kaddaran mu da hikimar mu inji Allah muka gina sammai guda 7 masu karfin tsiya wadanda ba a taba ganin yagewarsu ko wani a sashen su ya lalace ko a ce gashi suna yoyo ko za a canza wani waje ba babu tsaga babu lalacewa kamar da Allah yake cewa allazi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farji'il basara hal tara min futur Allah yace shi halicci sammai guda 7 tibaqan wata kan wata ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin sam ba za ka taba ganin wata zarceceniya wani bambanci a cikin halittun Allah da yayi a sama din nan ba Allah yace farji'il basara ka sake duban sama hal tara min futurin shin kaga wani kecewa ko tsagewa ko wani crack ko wani hole ko wani makamancin haka babu abin da zaka gani sama muhakkama ce, lafiyayya halitta ce ta ban mamaki cikin halittun Allah. Saboda haka Allah madaukakin sarki yake bayani akan yadda halitta sama dan ta zama rumfa ga ƙasa. Waja'alna as-samaa saqafan mahfuzan, mun sanya sama ta zama wani rumfa, wani rufin wanda yake mahfuzan, abin karewa daga shedanin aljanu, masu zuwa leƙe-leƙen jiye-jiyen bayanan da ake gaya mala'iku dan su rugo zo su gaya ma bokaye abokan aikin su. Allah ya ce hum an ayatina ma'uridun a cikin suratu al-anbiya. Saboda haka sama Allah ya yi ta muhakkama, kisa Allah yake ƙara yi wa mutane ishara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqan wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa sirajan. Allah yace shin ba za ku tsaya ku duba ku kalli yadda Allah Ubangiji ya halci sammai guda bakwai, saman nan wata kan wata, wa ja'ala al-qamara fihinna nuran, ya sanya kuma wata ya zama haske a cikin su, wa ja'ala ash-shamsa sirajan, za mu zo kan wannan. To haka Allah yayi sama din nan da kofofinta da marfansu da masu gadi. Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi tafiyar Isra'i da Mi'raji da shi, ya gani Allah ya nuna masa da idansa da lafiyarsa, malaika Jibrilu ya zo masa da buraka ya hau daga Makka zuwa Baitul Maqdis, daga nan kuma suka hau hawa zuwa sama. Da suka je ta farko, Jibrilu ya kwankwasa, akwai masu gadi a wajen mala'iku ne, suka ce waye? Jibrilu ya ce ni ne. Wane? Suka ce kai da wane? Ya ce ni ne da wane, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Suka sake tambaye, suka ce an ce ya zo ne? Ya ce kwarai kuwa an ce in je in ɗauko shi in taho da shi. Daga nan suka buɗe musu suka shiga, suka ga abin da suka gani a nan suka sake shiga, har dai zuwa yadda Allah ba mu labari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya labarta a hadisi a cikin suratu bani Isra'ila, subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, da kuma wala qadra min ayatina al-kubra, ya ga ayoyi mabambanta. To wannan mun kawo ne dan tabbatar da cewa sama din nan da kake gani tana da kofa mashiga, kofa kuma na da marfi, kuma akwai masu gadi, shine ma'anar saqafan mahfuza, abin kiyayewa wanda ba a bashi haka kamar kofar gari kowa ya shiga san ransa ya fita san da ya ga dama ba. Allah madaukakin sarki yayi ma sama wannan ainihin wato tanadin, dan haka Allah madaukakin sarki yake yawan fada yana cewa ga amfaninta ga yadda take, wala kad khalaqna fawqakum sab'a tara'ika wa ma kunna 'anil khalqi ghafilina, haqiqa mun halicci wasu kofofi ko hanyoyi guda bakwai a samanku. Dai dake wannan aya akwai fasarori mabambanta game da al'amarinta, ba ita ce asalin mahallin karatun mu ba, kar mu kutsa ciki. Sannan kuma yana da kyau mu gane cewa Allah madaukakin sarki daga cikin hikimar da ya gwada da kudurarsa da ya gwada game da sama shine yadda take din nan, gashi babu tokari bi ghairi amadin tarawunaha, babu filoli, babu tokare, babu duk wani abu da kake tsammani na rafta, ga tana an yi ta lafiya lau, kuma tunda aka halicci duniya haka take, bata fado ba. To Allah ne kawai ya tare ta, wa yumsiku samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi idni, Allah shi yake rike da sama ya hana ta ta fado akan ƙasa sai da izinin sa, sai ranar alkiyama, idan sama'un shaqqat wa adinat li rabbiha wa hukkat wa ila al-ardu muddat, ranan da za a yi tashin alkiyama za a kekketa wannan sama. To ranan ne bi idnihi din, amma a yanzu ba, to nan gani nan bari, dukiya ta uban wani, kana jin akwai wani gini komin nagartar aikin da aka yi masa, komai lissafin structural engineers da suka lissafa life abin nan dinsa, life span dinsa da zai shekara irin waɗannan miliyoyin dubbai, dan adam bai sai wannan hasali dan karamin wuri kamar masallacin nan jibairin filolin da yake tare da su banda waɗannan na tsakiya guda hudu duka gefen ma ai filoli ne ko tunda akwai beam akwai filoli na rodi da kankare da siminti da wane ne kuma da haka ba zai wannan ginin ba zai iya wanzuwa shekara 100 haka ba shekara 100 yadda ba za mu wanzu ba shi ba zai wanzu shekara 100 ba zai tsufa zai buƙaci tarmim zai buƙaci renovation ko zai buƙaci a gyara shi gaba daya ko kuma zamani zai zo ya zama cewa ya zama out of date kamar wanda yake da a wajen mutakila ba haka yake aka ga cewa kai wannan an wuce yayin irin shi ya zama tsohon yayi aka buge shi aka fada da aka haka ita kusa ma tana nan da take ba wanda sai zai zo ya ce ai ta tsufa a canza ta ko ai updating ko a kawo ta sabuwa ko a kawo da wannan to Allah ne yake rike da ita kamar yanda yake cewa waymsukus samaa anta ta'ala al-ardi illa bi idni inna allaha bin nasi la raufun rahim cikin suratul hajj Allah ya ce tausayin ku ba nake ji ya ku mutane tausayin da Allah yake ji mana shi sa ya batta bata fado ba don ko da a ce za ta dan karkace ne ka duba irin firgicin da mutane suke shiga idan da ginin da suka yi ya tsage ko ruwa ya rarake kasan shi ko ruwan sama na zuba yana yoyo wani irin tashin hankali kake shiga kai da iyalanka a gidan da ya zama haka da haka babu shakka sama aya ce cikin ayoyin Allah na ban mamaki shi za Allah yake cewa falam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj a cikin qaf da dai ire-iren su karfinta da hikimar da Allah ya mata da nagartatta da sabuntatta kullun cika take Allah kuma da hannunsa ya gina ta kamar yadda ya fada was samaa banaynaha bi aidin wa inna lamusi'un lalle sama mun gina ta bi aidin da hannunmu sai dalili na takwas cikin waɗannan dalilai da Allah yake ambata shine da Allah yake cewa waja'alna sirajan wahajan ko muka sanya wata irin fitila wahajan mai haske malamai sun faɗi cewa abinda ake nufi da wannan shine Allah ya halitti sama ya halittan mata wata fitila mai tsananin haske shine wahaj fitila wadda ke haske kuma tare da zafi hasken kamar irin hasken fitilan na da ake ce ma halogen yanzu zamani ya wuce da su ba a yin su ko fitilan ruwa irin da ake mata pompo din nan ko kuma fitila wannan tamu ta gargajiya ita ma ta bata mai lagwani kaga duka haske ne amma ka je kusa da shi ka taba zaka ji zafi irin wannan hasken shi ake ce ma haj kaga ai rana tana da zafi to kafin a ce ma haske wa haju sai ya hada siffofi guda biyu na farko al-iba'atu al-mustamirra haske wanda yake ci gaba zai tayi iya bukatar mutane sannan sai kuma al-harara zafi amma wanda yake mutane za su iya mu'amala da shi idan kaga zafin rana bai hana mutane su rayu ana jin zafi amma ana ci gaba da rayuwa ya bambanta da zafin wuta wanda baka yi saka tsaya a kasan shi kuma ka rayuwa ko dai ya kona ka ko ka gudu ka bashi zaka hasken rana da zafin rana su biyun su ne suka bata siffan al-wahaj waja'alna sirajan wahaja kamar yadda muka ji a waccan aya ta cikin suratu an-nur ko alamtar kaifa خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا كاجي كوماي داكا تينا وجعلنا سراجا وهاجا هكا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا البركه تا تبتا ga Allah ubangiji wanda ya sanya burujan hanyoyi a cikin sama hanyoyi irin wadanda suke kai sako waves hanyoyi irin waɗanda jirage suke amfani da su wajen tashi da sauka hanyoyi waɗanda Allah madaukakin sarki yake amfani da su a matsayin igiyoyi da yake aiko a ruwan sama za mu zo mu ji wa anzalna minal mu'sirati to wannan su ne abin nan burujan waja'ala fiha sirajan kuma Allah ya sanya fitila a cikin sama din wa qamaran muniran da kuma wata wanda yake shi ma mai haske a wannan je kuma Allah yake cewa huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal kamara nuran in kun tuna mun yi magana akan bambanci tsakanin diya'u da nuru wa qadarhu manazila, kuma Allah ya sanya ma wata yana da gidaje masaukin shi. Allah ya ce da talamu adadin sinina wal hisab cikin sura Yunus. A takeice wannan shine dalili na takwas, waja'alna sirajan wa haja, muka sanya rana ta zama wato wani haske mai zafi. To kuma rana abinda take da shi ita ma har ila yau duk ma ta tsallakewa ne saboda abinda ake so da wato ajinka ta alqur'ani wajen batu akan fassara mutane su fahimci sakonnin tukunna. Kar a tafi da su zuwa wata duniya ta labarin kimiyya da fasaha, ko wata duniya ta labarai na yau da gobe, ko current affairs, ko wani taɗi can. Duka malamai suna annafawa, suna Allah wadare da irin wannan, amma babu laifi a ishara. Yanzu kun ga rana wata wani central abin nan ne, wato material, wata halitta ce a tsakiya mai muhimmanci game da samuwar dukkan halittu. Haskenta da zafin da ake magana da energyin ta dake sauka akan halittu da tsirrai da mutane da dabbobi da dukkanin abin da ke bayan ƙasa da amfanin da take da shi, Allah kadai ya sani. Yanda dai a zamanin nan kurkusa an sake gano wani amfani na rana, shine yanda ake utilizing energy na solar energy. Yanzu ku duba duk duniya tana evolving, tana komawa zuwa ga muhimmantar da amfanin solar energy, wanda wannan barazana ce ma a yanzu ga sauran nau'o'in energies kamar hukumomi waɗanda suke sayar da wutar lantarki. Babu mamaki nan da shekaru za su zama ba su da business. A business ɗinsu ya fara samun matsala. Kamar yadda misali yanzu ina masu shagunan buga waya, phone call, ba su da business yanzu. Yawaita wai a hannun mutane yayi ya tafi da sana'ar su, ko yanzu babu su. Yaushe banka da gani da ce ana buga phone call anan, ko kuma da ha irin phone booth da yake yi na a install din su a wurare public places da mutane su dinga bugawa. Haka yanzu wannan sana'a ba ta da babinta. Kamar yadda misali masu aski na zamani suka kwace wanza mai sana'a, ko kamar yadda masu likitocinmu namu na da ake cewa Islamic chemist suke da barazana, suke haifar da barazana ga likitoci na orthodox medicine. Duk inda ka je ga su nan suna tabo da asibitoci, su ma suna kwantar da mutane, saura kaɗan su fara tiyata, dama suna clerking, suna diagnosis, suna consultancy. To likitoci waɗannan da ke zuwa su sha wahala a makarantu irin ABU da BUK su shekara wajen bakwai suna koyan medicine, sana'a suna cikin haɗari. Wannan kuma suna Allah ce, ba yadda ka iya da ita. Kullum wani abu zai zo ya mai gurbin ɗayan, za ka sai ka nemi abin da za ka yi a cikin wannan sabon, ko? Allah ya tsare mu. Saboda haka Allah Maɗauki Sarki ya ce, okay, dalili na takwas ko waja'alna sirajan wa haja, sai dalili na tara wanda shine na ƙarshe a cikin jeren dalilan da aka ambata, shine faɗin Allah Maɗauki Sarki, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Allah ya ce kuma muka saukar daga al-mu'sirat, daga giragizai, ma'an wani irin ruwa, sajjajan wanda yake wato mai bibiyan junansa. Malamai na tafsiri da na lugal arabiya suna da sabani game da fassara wannan kalma ta al-mu'sirat. Me yake nufi da al-mu'sirat? Wasu suka ce hiya rihu allati ta'siru fi hubutiha, ita ce iska wacce take yin ƙara idan ta zo sauka. Wannan ƙaran wani gurnani da gunjin da zaka ji iska da guguwa tana yi a lokacin tasowar hadari, suka ce shine isarun, shine isar din. Wannan ita ce fassarar babban malamin tafsiri Ibnu Abbasin cikin sahabbai, Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa da wasu daga cikin ɗaliban makarantarsa, irin su babban malamin tafsiri cikin tabi'ai Mujahid Ibnu Jabar, wanda ya kasance yana karanta ayar da wani karatu daban maimakon wa anzalna minal mu'sirati, sai kan karanta ta da wa anzalna bil mu'sirati, sai da mabba'un ta musahaba kenan. Muna saukar da ruwa tare da guguwa mai ƙara, a fasara Ibnu Mujahid Ibnu Jabar. Ina fata muna ganewa. Abin da ke ƙara wannan fasara ta su ƙarfi a cikin Alƙur'ani akwai su da yawa. Daga ciki akwai faɗin Allah, Allahu allazi yursilu riyaha fatuthiru sahaban. Allah shine wanda yake aiko ar-riyah iskoki, fatuthiru sahaban, sai su kunna su injetin din sahaban wani irin hadari, fa yabsutuhu, sai su barbaza hadarin kuma a sararin samaniya fi samai. Shikenan kuma Allah yace kaifa yashau, za ga iska ta baje hadarin nan yadda Allah ya so, fa yaj'aluhu kisafan, sai kuma ya sanya shi mamako mai nauyi wanda zai saukar da ruwa. Hadari wanda yake ruwa sai yayi wani nauyi, wato sai duniya ta yi wani dan jim haka, ta dan yi duhu, shikenan kuma sai a ji ruwa ya fara sauka. Wannan fasara ta farko kenan. Wasu malamai kuma suka ce al-mu'sirat ba iskar ba, ba iska mai taso da hadari ba, suka ce a'a, shi hadarin shine al-mu'sirat, kuma hadarin ma ba holoko ba, hadari wanda yake pregnant, suka ce as-sahabu al-mumtali'u ma'an, hadari wanda ya riga ya cika da ruwa, wa qad hana waqtu nuzulihi, kuma wanda lokacin saukarsa yayi, wato hadari gab da saukarsa ba farkon tasowarsa ba. A gun Balarabe akwai bambanci tsakanin hadari wanda ya taso farko, shine as-sahab al-musakhkhir baina as-sama'i wal-ard, wannan farfarin. Akwai kuma sanda ya riga ya taso ya hade yayi tunkuru sanda yake yin bakin nan, to suka ce wannan shine al-mu'sirat waqatu nuzuli. Wasu suka ce a'a, huwa mazijun min ar-rihi was-sahab, shine wato mazijun, abinda ke faruwa na cakuɗeɗe ne a tsakanin ar-rihu iska, was-sahabu da hadari, wal-ma'u da shi kan shuruwan. Suka ce dan aka ce isar, ana nufin wani abu da aka yi mixing dinsa. Da haka suka bauja da fadin Allah hikaya game da mutanen nan da suka zauna a gidan yari tare da annabin Allah Yusuf alayhi salam. Ɗayansu da ya mafarki mai yake cewa inni arani a'asiru khamra, sai lafazin a'asiru wato ina mixing, domin abinda ake yin giya da shi ba abu ɗaya bane, kamar da ake mixing ɗin shayi ko kunu ko wani abu, wataƙila giya, su suka san me da me suke haɗawa. Allah ya tsare mu da ita. Kaga a'asiru khamra ai amzujuhu, ina cakuɗe shi. To haka aka ce isar al-mu'sirat, wato da hadarin shi kansa da ruwan da iskokin wanda su ne suke haɗuwa su ba da ainihin wato abinda zai sauka na ma'an ɗin na ruwan. To idan muka zo a darasi na gaba insha Allahu, za mu yi ƙoƙari mu ga wasu ƙare-ƙaren bayanai da suke da alaƙa da ruwa a Al-Qur'ani, yadda Allah ya ambace shi, da kuma bambancin al-matru da al-ma'u da al-ghaythu a taƙaice insha Allah. Saboda Al-Qur'ani yana ambatan al-matar ne galibi a wajen azaba, idan yazo ambatan ni'ima to yaga ambace shi da al-ghayth ko al-ma, me yake ma dake cikin haka, za mu ji insha Allah a darasi na gaba. Saboda wannan lokaci ya riga ya ƙure mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwil bihi alaina masa'ib ad-dunya. Mati Allahu li absarina wa asma'ina ma baqaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tharana ala man zalamana, wa ansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.